بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله وديا تبارك وتعالى ربا مزرفي دداما لداوا كم وندرسي نا القرآن ميجرما wanda muke a cikin suratul anfal, kuma muna kan aya ta 50 zuwa 51, wanda yau muke tsammanin za mu fita daga cikin wannan insha Allah. Kuma sai mu duba aya ta gaba mu ga darussan da muke ciki wanda za mu iya dauka da wanda tunaninmu kuma ya fada a kai. Kafin mai karatu ya karanta mu shiga, akwai tambayoyi. Wanda ce da fatan malam kana lafiya, assalamu alaikum. Malam mutum ne ya rasu, wato ya rasu aka ɗau lokaci ba a raba gado ba, har ɗaya daga cikin magada ya rasu. Malam za a raba gadon da wanda ya rasu, don shi ma ya rasu ya bar yaransa. Wannan idan ma abu ne a fili a raba gado da shi, ai ko tsakanin su minti ɗaya ne sai ya ci gadonsa. Lahza malamai suka ce in an yi ko oxygen ko ɗaki ya faɗo ko wani abu da wanda zai gada, to sai aka zo aka samu wannan ya rasu da minti ɗaya sai wannan ya rasu, kuma akwai gado a tsakaninsu. To za a raba gado a ba ma wanda shi wato ya rayu da minti ɗaya bayan wancan, don haka dole ne za a raba da shi. Sannan gadonsa kuma sai a raba ma 'ya'yansa, haka ake yi. Tambaya ta biyu ya ce, kamar yadda aka ce ana suna faduwa da su ake da su ake jifan shedanu, to ai labari ka ba mu. Ba wata tambaya a ciki, ya ce yana ganin taurarin suna faduwa, kuma ya ce da su ake jifan shedan, to sai mai daga nan? Kawai ka ba mu labari ne, wannan yana ganin taurari kuma ya san da su ake jifan shedan, ake jifan shedaru ko? Ai na ga labari ne, ba tambaya. Ba tambaya ba ce wannan. Na? Yana ganin suna faduwa, to ai ba tambaya ba ce. Labari ne kawai. Ai shi yasa ko Al-Qur'ani ake karantawa, muna kula da labari da kuma hukunci. Akwai abin da Allah labari yake bayarwa ko? So ba mu fahimci dai abin da ya sa yake wannan tambaya ba. Na'am, Kai ka gane? In ka gane zo kai bayani. Mu gane ba ko mu gane ba ko. Ni dai abin da na fahimta kawai labari yake bayarwa. Ya ga taurari suna yawo a sama. Shikenan. Mun gode da wannan labari. Ni dai ban ga wata taurarwa tana yawo a sama ba, amma ka ga shi ya gani kuma saboda ni ban gani ba yana ban labari. Namba ta uku ba sani ba ita ko tambaya ce ita ma ko labarin ne. Ya ce malam miji na muna da yara biyu. To ya nuna kamar mace ce ma kenan ko? Malam miji na muna da yara biyu. Sai ya ce kar na ƙara haifuwa. Sai na samu ciki. Sai ya ce in zubar. Sai naki zubarwa, sai ya daina zuwa inda nake. Don Allah malam a ja hankalin maza masu irin wannan harin. Ɗauko shi zaki sai ki zo wajenmu da shi sai mu ja hankalinsa, amma waɗanda za mu ja hankalinsu watakila duk anan ba sa da irin wannan halin. Iwa mai gidanki fa wajen karatun baya zuwa. Da yana zuwa watakila ba zai ce ki je ki zubar da ciki ba. Ya nuna rayuwarsa kawai yake ta yadda ya ga dama. Amma mai hankali wanda yake sauraro malamai ciki ya shiga ka ce a zubar da shi. Baya zuwa wajen karatu. Ko kuma in yana zuwa to yana yin abin da ya ga dama ne. Mazaje suna da wata matsala wanda mutum sai ya takaddara wannan ɗan idan ya zo shi yanzu kuɗin makarantar shi ma kaza da kaza da waye waye duka. Ya ta lissafi ya ce kada a yi ciki. Da kuma cikin nan ita kanta matar ba ita take saka cikin ba. Kuma shi Allah ne da yake so ya baka dan ba zai saka cikin har ko ba sai ka yi jima'i. Ka zama ɗan amore kuma kada Allah ya more ka. Misali ne muke ko? Ba haka ba ne? Kuma ka zama ɗan amore shi kenan kada shi kuma Allah ya ɗora maka nauyi. Kai ta kwasan gara basa shi kenan ba zai yi ba malam, haƙuri za ka yi. Kuma wallahi wasu mutanen suna hana kansu arziki da wannan ba su sani ba, don wasu ‘ya’yan su ne arzikinsu. Wallahi malam, akwai wasu iyayen sun je Makka, sun shiga mota, sun yi gida, an musu duk abin da ya kamata saboda ɗan da suka haifa. Ya tsufa amma yanzu ‘ya’yan da suke da komai, yanzu kai kana cewa ba ka sani ba ma mai arzikin bai iso ba tukunna. Watakila duk waɗanda ka haifa guda biyu masu dukan ka ne. Wallahi billahi. Yanzu akwai wata takarda an ba mu ita, watakila sai mun je fada za ka ji tambayar da aka rubuta. Yanzu ya samu wai babansu yana dukan mahaifiyar. Ya ƙoƙarin ya hana, to shi ma sai bai hannu ba uban, kawai sai shi ma ya fara dukan uban. Shi ne har uban ya faɗi, to yanzu tambayar mu ake, waya kuskure ne koya. Takardar tana cikin karatunmu na dare. So kaga wannan ya samu ɗan da yake dukansa, ai har kuma ya doke shi ya faɗi. To kai ba a san wanda ka samu, watakila mai arzikin da tausayin duk yana baya. Wallahi abinda za ka yi in kana so ka sallama ma Allah, ko kuma ka bi tsarinsa. Ka sallama ma Allah sai ka bi tsarinsa. Ai ya baka tsarin da za a samu tazarar haihuwa, ko Allah bai bada tsarin ba? Ya bada tsari. To kai kokari ka bi tsarin, sannan sai ka gaya ma Allah ya baka masu tausayinka. Amma idan ka tsare, to idan kai wasa da wanda ka bari, da shi Allah zai amfani ya azabtar da kai. Komai Allah ya nahi. program muke a radio live an ba mata dama su rinka bugo waya shine mimbarin mata su masu gidan radio suka tsagi wannan shirin to wanda suka ce maza suna samun mimbari duk juma'a amma mata ba su da wannan sai suka kago wani shiri sai a buga a yi tambaya da matsala sai wata ta bugo abinda take tambaya mijinta ya ce mata kada ta kuskura ta dauki ciki kada ta kuskura ta dauki ciki biya za a yi nace to ai amsar ɗaya ce ba wa dai damuwa ki ce masa kada ya kuskura ya yi jima'i a yadda ba da haka za a gaya masa nace ki gaya masa kar ya kuskura ya yi jima'i domin in ya kuskura ya yi jima'i to zai Allah ko zai nasa aikin ko kuma kai sai kai jima'i kuma ka hana Allah aikin sa zai yi ba zai yi ba wannan wani abu ne da wanda mutane suke tasawwara hankulan su da Allah ya wuce haka kawai ka nemi alheri a gurin sa ka nemi mai albarka a gurin sa ka bi tsarin da ya tsara maka sai ka huta mamakon ko kana kafara matarka akwai tsari da Allah ya yi na haihuwa ana iya ba da tazara sai ka zauna da matarka ku bi wannan tsarin da Allah ya faɗa kafin a sake haihuwa a samu shekara uku wani abu bai kama da haka Allah bai hana wannan tsarin ba ya ba da damar da za a yi kaga sai ka bi tsarin kai ko in baka san shi baka tambayi masana su maka yadda tsarin yake shi abinda kawai shari'a ba ta so shi ne tsare haihuwar kwata-kwata kuma yanzu shi ne halin da kai ka ɗauko bayan ka yi ma Allah laifi kuma baka yi tsarinsa ba kuma ka ce kar ma ya kuskure ya saka halittar ɗa a cikin mahaifar matarka amma ka yi jima'i anya kai za ka biya ma Allah abin da zai yi kuma ka je ka yi jima'i kuma ka biya masa kar a yadda saka kuna ganin akwai hankali a ciki yayin bai na fito ma da Allah malam gabi tsari ko baka ji bane gabi tsari ko a yadda ne yana nan gurin kuma ne yana gurin kuma ni ba fada da Allah ba kada ka je ka fara cika cewa to tambaya wani ka rubuta ke ba ko to na ji bane yana wata magana wai ina gurin a'a ni ban ce na san ka ba wannan ara ka ranta mun ko ci gaba la rafasini na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walau tara فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
تبارك وتعالى يأتي wato walau tara da za ka gani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya tawaffal mala'ika tawaffal ladina kafaru mala'ika lokacin da mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka kafirta suna dukan fuskokinsu a lokacin da suna dukan bayansu suna ce musu ku dantsari azaba ta gobara wannan yana faruwa saboda abinda hannunku ya gabatar kuma Allah ya ce ba azzalimi ba ne shi gabaye wannan aya ita ce kamar ta kusa da ƙarshe za a fara fuskar Fir'auna a kan yakin Badar darussa da muka fitar cikin wannan yaƙi na Badar mun karanta darasi daidai
shine har zuwa 21. Ajiya mun karanta darasi daga ciki cewa sabo da kai kafirci sababi ne na bushewar ni'ima. Sai kuka ce malamai suka ce duro annabi a ƙasar Larabawa Makka, Allah ya tare shi ya ba shi alƙur'ani, ni'ima ce mai girman gaske inda Allah ya yi ma wannan yanki. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama da alƙur'ani da ya sauka da Ka'aba da Allah ya ajiye a gurin ya ba mu wannan gurin girman daraja, wadda yanzu duk musulmi a faɗin duniya yana da shauƙin ya je wannan gurin, yana da kwaɗayin ya je wannan gurin. Allah ya ba mu wannan ni'ima. Amma kuma kuka ɗauko kafirci kuka saka, kuka ɗauko ayyukan sabo kuka saka, da suka zale muku sanadiyyar gushewar wannan ni'ima ɗin. Shi ne bakin da yake cewa alam tara ilal ladina baddalu ni'matallah, shin baka ga waɗannan da muka ba su ni'ima sai suka canza ni'imar Allah suka ɗauki kufran kafirci, wa a'addu qaumahum daral bawar, suka jefa mutanensu gidan halak. Ibn Abbas da ya zo fassara wannan aya yake cewa hum wallahi kuffaru quraish, ya ce idan kana nema waɗanda aka ba su ni'ima suka canza ta suka ɗauko kafirci, wallahi su ne kafiran Qurayshawa. Alladina baddalu ni'matallahi kufra, waɗanda suka canza ni'imar Qur'ani da ni'imar annabta da annabin da wannan addini da Allah ya ba su suka ɗauko wani abu daban. Wa ahallu qaumahum daral bawar, suka jefa mutanensu cikin gidan halaka. Darasi na 22 shi ne anna quraishan qad usibat bi uqubatin kathira qabla ghazwatil badr. Quraisha Allah ya samar musu da hukuma iri daban-daban masu yawan gaske kafin yakin Badr ya zo ya kawo. Fa asabahum qahatun, fari ya same su, wa juhdun, wa ala ta same su, hatta akalu iza, har sai da suka zamanto suna ɗaukar ƙashi a gonar suna ci saboda yunwa da ta same su. Lakin na zalika lam yajidu fihim shay'an, duk wannan abin da Allah ya musu bai samar musu da komai ba na su yi imani. Fastamaru ala shirkihim wa dalalihim, suka ci gaba da shirkarsu da ɓacewarsu. Hatta kanat waqa'atu Badr, har sai da yakin Badr ya zo ya faru. Fa batasha Allahu bihim batshatan kubra, wajidi ya kama su da kamawa wacce take mai girman gaske. Ina cikin wannan za mu iya gane cewa Allah yana turo musifa saboda ta zama wa'azi ga mutane, kuma domin su tuba su koma zuwa ga Allah. Amma duk da haka da irin musifar da aka ba su ta fari da yunwa da ta same su, har ya zamanto suna bibiyar ƙashi suna ɗauka suna ci, amma haka ɗin bai samar da cewa sun koma baya daga wannan kafirci sun yi tunanin su ga Allah, sai suka dage a kan shirkarsu da fatarsu. Wannan kafircin ya ja su da fatarta su da shirka har ya kai su ga fitowa da yaƙar annabi har aka je Badar, wace sai Allah ya musu kamu na ƙarshe. Manya-manyan duka Allah ya kashe su a wannan yanki. Mun kawo wannan saboda darasin da mutum ya kamata ya kula da shi shi ne, idan talauci ya same ka to kamata ya koma wajen Allah. Idan fari ya samu mutane babu ruwan sama kamata ya koma wajen Allah. Idan tsada da wasu abubuwa na rayuwa suka yi tauri suka yi kunci, to abinda ya kamata mutane su yi shi ne su koma ga Allah, ba su zamanto kamar waɗancan kafiran Qurayshawa ba. Hanyar sai a ƙara buɗe wata hanyar zalunci da ƙarin kafirce ga Ubangiji har ya kusata da mutane kuma ya kawo azaba ta ƙarshe. yanzu abin mata bara tana cikin wahala da akwai tsada da akwai wadaidai da sauransu duka to mutane madadin su duba su koma wajen Allah to sai wasu ƙofofin suke budawa kuma na zunuban daban kada ba a kai matsayin da kuma Allah zai yi wa irin yadda yi wa mutanen Badar ko kafiran Quraishawa wato ya kama su kamu na ƙarshe saboda kaga duk abin da ake ciki akwai waɗanda su ba su daina zalunci ba ba su kuma daina zinace-zinace ba ba su daina ayyuka na ɓata ba duk waɗannan abubuwan da ake kaga kenan wa'adin da Ubangiji ya yi yanzu kamar ana ƙara fusata shi ne akan abubuwa da haka idan Allah ya kawo wani abu to tuba ake sai a koma wa shi Allah tabaraka wa ta'ala kuga duk abubuwan da 'yan ƙasa suke shan wahala da su na tsadar wuta na tsadar man fetur domin dama su ne waɗanda suke ɗan ba ma ɗan adam sauƙi da kuma tsadar harkar kiwon lafiya ita ma ta yi tsada da kuma tsada na karatu shi ma ya yi tsada kuma dama waɗannan abubuwa ɗin suka yi tsada to shi talaka ai ya gama yawo dama kamata ya yi abubuwan nan guda hudu a ce dai farashi bai tashi ba ƴan kuɗin da kake samu za su iya riri samuka zuwa wani lokaci to ba a samu hakan ba wutar lantarki tana samu domin wasu da ita suke amfana suke yin sana'o'i sai ruwan sha ana samu harkar kiwon lafiya ta yi sauƙi sannan abin da ya shafi harkar ilimi shi ma ya yi sauƙi to idan an samu waɗannan da sauran rigingimu sai a barka da su ba ma ka ga dukkan su waɗannan abubuwan da muka ambata wannan gwamnatin da ta zo duk sai ta kalle su kuma ta ƙara musu kaya ta ƙara musu farashi ta ƙara farashin wutar lantarki ta ƙara kuɗin wutar lantarki kuɗin makaranta shi ma ya ƙaru ko to kuɗin jinya ba shi ma dai ga shi to idan ka duba sai ka ga meye abin da gwamnati ta yi matsala saboda ya sha rana ya zaɓe ta kuma meye gwamnati ta yi saboda su inuwa ce a bayan ƙasa wanda ya ji zafi ya shigo ƙarƙashin su don ya ɗan samu sanyi sai ka ga ai babu kuma kusan bai yanzu in dai akan wannan ilimin da wannan jinyar da wutar lantarki da ruwan sha da wane ne duka kusan talaka ba zai ma gada akwai gwamnati ba sai in ya ci karo da su za su yi tafiya su yi ta masa jiniya ya ba su duk tunan da yake gane akwai mulki amma in ka zo asibiti ba za ka gane akwai ba domin cajar ka ake iya da in ka koma kan wutar lantarki ba za ka gane gwamnati tana da wani abu da ta yi maka idan ka koma wajen man fetur nan ma ba za ka iya gane akwai wani tallafi da gwamnati ta wanda kake samun sauƙi za ka yi alfahari da shi a matsayin ka na ɗan ƙasa balle kuma ka kai ɗanka jami'a sai gaba ka gane ranar mulki sai in an fito za a tafi wani sai an kunna jiniya a cika gari da baƙaƙen motoci ko fararen mota ba sa siya sai baƙa baƙa wuri kuma su shiga su dinga ce a yi ta sowa a gari ja dole ka ratse wallahi ka san akwai masu mulki masu gari amma je ka ga asibiti za ka ga masu gari ka je can man fetur za ka gane akwai asauki da aka ba jinya in ta same ka za ka gane akwai asauki da aka ba to waɗannan abubuwa duk to mutane da sun karan kansu sai suka zama to kawai ba komawa wajen Ubangiji sai su rubuce kaga kenan ba zai canzu ba ba mu san da yanzu idan 2027 ta zo kuma ya zaɓe ba tunda a can baya an ba ku taliya kuka cinye taliyar yanzu kuka zura idanu kamar 'ya'yan kashi wasu suka je suka yi wasu zannuwa aga kan hoton su suna gaggawa ne idanu suna makala ka gwariyo kuma ana ba shi kuma yana daura kuma kullum yana masa gwariyo haka irin kwalerin sannan ya kace su ta kallon mu kuma haka majoratin al'umma biyu bisa uku ta har yanzu ba ta gane me ake ciki ba har yanzu cewa suke sai kayi irin azabar da ake sha kuma wani sai yayi ba wasan gaya za a yi ba tun da watakila kun saba a can da taliya da yawa kuma yi wani zaɓen ya zo kila a muku ta kawai ka yi takin kuma ka yi a waya an gama da kai saboda babu da haɗin kai kuma babu lura babu wani zantuwa haka muke daga kayi wa mutum magana ya ce to shi da yake magana da ya babu I don't know. Ba kabar ba yau ba so ba haka ba kawai ake tafiya a rumbe haka ake tafiya ba abu na 23 darasi da aka samu a cikin wannan so wannan darasi na 22 dole ne mu gyara halayyar da kada mu ci gaba da aikin sabo wanda yake jawo mana wasu cututtuka na 23 shi ne inna ada'al islam min al-mushrikeen wal munafiqeen makiya addini daga cikin mushrikai kafirin larabawa da munafukai waɗanda suka bi annabi da munafurci da wasu zuwa la ya'lamuna dunan fi qitalil muslimina ba za su kasance ba za su gajiya ba suna kawo wahalhalu ga masu addini munafukai daga cikin waɗanda suka ce sun yarda da annabi da kafirin Qurayshawa sun suke haɗuwa su rinka kawo munafunci da wahalhalu a kan annabi sallallahu alaihi wasallam wadda il khatar ko kuma khatar da saka wasu matakai da suke tsattsarawa wal makayib da munafuce munafuce makirci iri daban lidarbin islami wa ahli wani su cutar da musulmai da musulunci kwace a sharar lafuri da zane allah ya yi ishara da zuwa ga waɗanda yake cewa wala ya zaru na yi fa'atilu na kuma za su gushe ba suna yaƙar ku a tayar dukkan addinin kumfinin ta zaru har sai sun rizantar da ku daga addinin ku don suka samu dama haka wannan da munafukai da mushrikai kafirin larabawa nan ba za su gushe ba haka to har yanzu muna kan cikin mu ba za su gushe ba suna wahalar da al'umma wanda duk wannan tsare-tsaren da ake yi inda barin talaka za a yi zaɓi abin da yake so kuma ya yi hankali ai watakila da zai iya tumbucewa su kuma daga kan gwamnatin mu to amma daga cikin mu za a zaɓi munafukai kuma a yi amfani da su kuma su ɗora su a kan mu hakan yake faruwa ko wannan ko yana shiga ɓangarori-ɓangarori a ta malamai za a iya yin amfani da su wanda su ma munafurcin wannan abin ya shiga ko don abin da za su samu su ma za a iya yi sannan munafukan cikin mu ɗan boko wanda suke shirya takardun zaɓe su ma za a iya yin amfani da su munafukan cikin mu ɗan siyasa waɗanda sun san za su samu burinsu a can da waɗannan gurare da yadda ake bi da munafukan cikin mu masu kamara yan harika bindiga a sa bakin glass su ma duk za a iya haɗa baki da su sai a gayyato muku waɗanda za su fice ku kuma a ba da sanarwa in an ga dama a ce an kafa dokar ta baci a cikin garin kar kowa ya fita kuma a sanar a haka kai ka san ba zaɓenka a kai kuma mutum ya zo ya rubuci alƙur'ani ya ce zai rantsu dole za ka yi ma Allah bayani wallahi don kai ka san ba ci kai ba ko dole ka yi ma Allah bayani kuma ka zo ka rantse wa mutane wannan dole shi yasa malai ta cikin wannan munafukan cikinmu da waɗanda suke mushrikai su suke wahalar da al'umma kuma su ne suka wahalar da annabi tun da su da kafirai waɗanda ɗan zakafirci suke da waɗanda suka zo suka ce sun yi imani da baki zukatansu ba su yi imani duk da su aka haɗu aka cutar da musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na 24 annan sahabata radiyallahu anhu sahabbai Allah ya yarda da su qaddimu anfusahum sun gabatar da kawunansu wa amwaluhum suka gabatar da dukiyoyinsu fida'an li hadha ad-din don su fahimci wannan addini wala adalla ala zalika min al-muhajirin alladhina taraku amwaluhum fi makkah. Yanzu ai babu abin da ya fi ƙarfin nuna dalili a kan wannan cewa sun yi amfani da dukiyarsu da kawunansu don fansar wannan addini da haɓaka shi da ciyar da shi gaba babu kamar muhajirai waɗanda suka bar dukiyarsu a garin Makka suka bi annabi kuɗi suka bari a Makka suka bi annabi wa hajaru bi dinihim ila al-Madina suka hijira da addininsu zuwa Madina wa bazzaru nufusahum suka ba da kansu gaba ɗaya rafisatan ta zaman to rayukansu ma arha take da shi fi ma'arakati Badr a wajen yankin Badr suka ba da kansu ma'ana babu wani abu illa suna ganin kawai in sun mutu za su shiga aljanna da haka suka ba da kansu a haka bal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba ma haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam indama ra'a alata faqrihim ash-shadida lokacin da annabi ya ga halin da sahabbai muhajirai a yankin Badr ya ga halin talaucin kuma suke ciki ne talaucin sai ya daga hannu sai ya ce ma Allah Allahumma innahum ji'un wa at'imhum Allah suna jin yunwa ka ciyar da su saboda ya ga yadda suke ciki kuma ga tarin dukiyarsu amma sun bari a garin Makka sun bar su saboda fansar wannan addini. Wannan yana nuna maka yadda darasi da ya kamata mutane su ɗauka duk abin da kai ma addini zai biya ka Allah zai biya ka. Sannan annabi ya ce wa uratun ba su da sutura sun bar kayansu a Makka faksuhum Allah kai musu sutura haka annabi yake roƙa musu Allah a bagen dala wa mufatun ya ce wasu ko takalma babu ga zafin rana ya aru fa hamilu ya Allah ka ɗauke su da abin ɗaukar ka ka rike musu wannan zafin ka dubi waɗannan bayan Allah yadda suka yi ma wannan addini amma yanzu a samu wani mutum yanzu yana zagin sahabbai duba ka kai ka dubi abin da annabi yake faɗa Allahumma innahum ji'a Allah suna jin yunwa fa hamilu ji'ar da su Allah suturarsu ma an kwace suturta su ya Allah Allah ba su da takalma a kafansu ka ɗauke musu zafin rana amma wani zauna hadda rawani saboda rasar kunya ya rinka zagin sahabbai yana ɓata su har ma wasu ya yanke musu hukunci ya kai su wuta wasu ma sai ya kafirta su da dubi sahabi da girman darajarsa da komai amma sai wani yanzu a wannan zamanin ya zo ya kafirta shi kuma ya zauna ba a gamu da Allah wa sadaqallahu Allah ya yi gaskiya idh yaqulu lokacin da yake faɗa akan sha'anin waɗannan mu'minai yace minal mu'minina rijalun daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje sadaqu ma ahadullah sun gaskata abinda Allah ya musu alƙawari faminhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda buƙatarsa ta biya kawai buƙatarsa ta biya ya fito wajen yakin ba shi da sutura ga zafin rana ga yunwa sai aka kashe shi daga nan sai ya tafi aljanna buƙatarsa ta biya wa minhum daga cikin su akwai man yantazir wanda yake sauraro shi kuma mutuwa ta zo ta same shi ya wuce aljanna wa ma badalu tabdila Allah ya ce ba su canza ba canzawa abinda Allah nan ya ɗora su akai ba su canja shi ba wannan yana koya mana cewa lalle za mu ba mu wannan addini din gudumawa da dukiyarmu da duk abin da muke da shi ƙarshen ta shine Allah ya yi mana sakamako da aljanna
kada kai makan karowa ka kice makan addinin dan kana jin wani abu daban ka mika al'amarin zuwa ga Allah kuma Allah zai maka mafita darasi na 25 shine alwafa'u bil ahad min sifatil mu'minin cika alkawari yana daga cikin sifar mu'minai bayin Allah wagadi hasallahu wa rasuluhu alayhima Allah ya kwadaitar da manzansa duk sun kwadaitar akan wannan wa kad darabat nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama mathalan li ashabi Allah ya buga misali ay manzo Allah ya bada misali ga sahabbansa indama qala huzaifah ibn al-yaman a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bada labari yace akhadna kufaru quraish faqalu innakum turiduna muhammad wa qulna ma nuridu illa al-madina wa akhadhu minna ahada allah wa mithaqahu lanansarifanna ila al-madina wa la nuqatil ma'ahum fa atayna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarnahu al-khabar fa qala in sarafa wa to sunyi musu alqawari cewa idan suka zo ba za su yaki ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ba su yi wannan ba to kafirai za su kashe su akan hanyar su da aka kama su sai suka yi musu alkawari idan sun zo ba za su taimaki annabi wajen su yake su ba su yake kafiran ba wannan alkawari ne aiko amma da suka zo wajen annabi suka ba mu annabi labari cewa fa ya rasulullah sun tsare mu kuma muka yi alkawari da su suka bar mu akan mu in mun zo bara mu yake su annabi yace ku juya ku zauna ku cika musu alƙawari kage yanzu tunda kai ka kubuta daga hannun su wajen gida ka ce annan banza kawai sai ka saba alƙawari to sai Allah ya dora su kuma akan ka wallahi shine matsalar duk yadda kai makafiri alƙawari ka saba masa sai Allah ya dora shi akan ka shi yasa yanzu kake ganin kafirai da yawa suna cin nasara akan musulmai saboda warware alkawari da ake zai ci nasara akan ka saboda baka cika masa alkawari ba annabi yace ku cika musu alkawari ya ajiye su kawai an gane muna neman taimako a wajen shi Allah akan su Allah kuma zai taimake mu akan su na 26 shine irsul kufari ala haya duk inda ka samu kafiri ya bi musulmi kwadayin rayuwa baya so ya mutu saboda suna son duniya suna son rayuwa duk abin da zai taba rayuwar su ba sa so shi yasa qur'ani yake cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku zaka same su waɗannan kafiran sun fi kowa kwadayin rayuwa aga nan daga cikin waɗanda suke mushrikai masu bautata ba wani Allah su ma suna da kwadayi na rayuwa ya waddu aduhum law yu'ammar alf sana dayan su yana burin da zai rayu shekara 1000 bai mutu ba Allah ya ce idan mun baka ma shekara 1000 din je ka wa ma huwa bi muzahazihi min al azab ba za a nisanta ka daga azaba ba shekara 1000 kuma za ta kare za kuma ka mutu wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne da abin da bayi suke aikatawa walizalik saboda haka ya zama wajibi cewa ita wannan rayuwa ka sani ko ba menene ajalinka idan ya zo babu yadda za a yi a ƙara ma in dai lokaci ya yi komin dabararka sai ka tafi duk yadda za ka yi sai ka tafi babu yadda ka iya don haka kawai ɗan adam sallama ma Allah ya kamata yi darasi na 27 shine annabadan kufar lahum mawaqihun azima nasaru fiha alislam wal muslimin ka halil bukhtari bin hisham fa innahu kana akaful qaumi ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam an samu kuma wasu kafirai su kuma da suka ba mu annabi kariya su ba su musulunta ba amma su sun ba shi kariya akwai wani wanda ake kira Bukhtari bin Hisham ya kasance yana tsare wasu mutane daga barin annabi, ya san in ya bar su za su iya fada ma annabi sai ya tsare su. To kun ga yadda Allah yake, hatta makiyin kai Allah ya ga dama sai ya amfani da shi wajen kare ka, amma sai ka bi Allah kai, sai ka zama mai alƙawari, sai ka zama to mai amana, sai ka zama mai gaskiya. Wannan annabi ya sabu wannan a Makka da kafiran Makka. Wa kana la yu'zihi wa la yubalughu anhu shay'un yakrahu, ya kasance baya cutar da annabi, kuma duk wani abun da zai cutar da annabi wanda baya so to ba zai bari ya isa ga annabin ba. An gane wannan yana nuna maka cewa in Allah ya ga dama sai ya sa makiyinka ya baka kariya, wannan na Allah ne, don haka a rike shi Allah din tabaraka wa ta'ala. Abu na 28, irsalul bashir li yukhbira bil khabari thar, an aiki wani da ake kira bashir domin ya nemo labari na yaya kafiran nan suke, a ina suka kwana, mai ake ciki, mai haka kenan, kamar annabi yana tare da masu leƙa masa a gano wani asiri na daban. Wannan ba laifi ba ne, an gane ko? To shi ma wannan kenan yana iya nuna cewa idan wani abu ya faru za a iya saka waɗanda za su zamanto nemo labari. An samu wani irin su Zaid ibn Harisa da dai sauransu waɗanda aka saka. Abu na 29, anna min hikmatillahi ta'ala annahu qad yadhillu al-kuffaru bil qatl, daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala madaukaki shi yake kaskantar da kafirai ta hanyar kisa, ya tattara su ya kawo su inda za a kashe su, kuma hakan ya faru tunda fitowar annabi bai fito don yaƙi ba, kuma kwata-kwata su 300 ne da wani abu, amma Allah da ya tashi ya tattaro manya-manyan garin Makka kafiran su 1000 da wani abu, ya zo kuma ya saka su a nan aka kakkashe su. Wannan hikimar Allah ce, wanda su suka shirya yaƙi shi annabi bai ma shirya abun ba, hikima ce ta Allah da yake son ya tabbatar da ita, kuma hakan ya yi, ya kaskantar da kafirai saboda kashe wasu da aka. Wasu kuma suka wayi gari suka zamanto usara ala aidil muslimin, suka zamanto bayi a hannun musulmai. Wa zalika ma hasala fi ghazwati badar, wannan shine abin da ya faru a yakin badar. Fa kad qatalu wato abinan qatala 70 min al mushrikin, wasu mutum 70 manya-manya daga cikin mushrikai aka kashe su. Wa asra 70, akwai wasu bayi kuma 70 su ma an kama su. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yu'azzibuhumullahu bi'aydikum wa yuqdhihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah ce qatiluhum yu'azzibuhumullah, ku yake su Allah ne zai musu azaba ba ku ba, ku ku zama sanadi kawai, ku fito ku je yakin. Yu'azzibuhumullahu, Allah zai azabtar da su bi'aydikum, da hannunku, hannunku Allah zai ɗauka ya mai da shi azaba a kansu. Wa yuqdhihim, kuma zai tozarta su. Wa yansurkum, zai taimake ku. Alaihim, a kansu. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, damuwar da mutane suke da shi mu'minai a kirazansu, na an kore su a gidajensu, na an bar sun baro dukiyoyinsu, sun zo sun shiga wannan hali. Ku yi yaƙi, ne zan ɗauki hannayenku in azabtar da su, in tozarta kafiran, sannan in cire muku wannan damuwa ta kirazanku da ta dame ku. A nan ne ya zamanto kutila 70 min al-mushrikin, an kashe 70 daga cikin mushrikai. Wa usriya 70, an kama bayi guda 70. Darasi na 30 wanda shi ne na ƙarshe a cikin waɗannan, annal ghadara, yaudara, tana da jiko, wal khiyana, da ha'inci, min sifatil kuffar, sifa ce ta kafirai. Duk wanda ya rataya ma kansa wannan sifar, ya dauki sifar kafirai, ya sama kanka, ya saka ma kansa. Ka zo ka yaudari mutane, za kai musu kaza, za kai musu kaza, za kai musu kaza. Daga ka sabu kaza kuma ka fara ha'inci, sifar kafirai ka dora ma kanka. Kafiri yake yaudara, kuma kafiri yake da sifar warware alƙawari, kuma kafiri yake da sifa irin ta yaudara, irin ta ha'inci. Wadalika wannan ya faru a yakin Badar. Saboda haka mutum ya sama ma kansa sifa ta gari, amma da din ya zamanto yana da sifa irin ta munafurci. Shi yasa Allah tabaraka wata'ala a cikewan yake cewa zalika bima qaddamat aydikum, wannan kashe ku da abin ku kafirai da wannan azaba da mala'iku da muka turo a Badar da duk abin da ya faru na a kashe ku a ja gawarka a jefa a ramin rijiya, duk waɗannan abubuwan da muka yi saboda abin da hannunku ya gabatar da shi. Kuma Allah ya ce mu ba mu zalunce ku ba, ba zaluncin da muka yi inji Allah, kuma babu tsofa ne na zalunci a wajen Allah. Wa anna allaha laysa bizallabin lil abid, Allah bai zamanto wato mai zalunta ba ga bayinsa. Shi yasa ba a cikin hadisul qudusi yake cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi, na haramta zalunci a kaina, waja'altuhu bainakum muharraman, a tsakaninku na sanya zaluncin ya zamanto haram. Fala tazalum, kada ku yi zalunci. Ya ibadi yati ya ku bayina innama hiya amalukum uhsiha lakum, duk fa abin da kuka gani ayyukan ku ne na kiyaye su, na rubuta su, na ajiye su, na ajiye muku su. Wa man wajada khairan falyahmadillah, wanda ya samu alheri ya gode ma Allah. Wa man wajada ghayra dhalik, wanda ya samu wani haka ba hakan ba, kaje takaddarka ta aiki sai kaga ba alheri a ciki. Allah ya ce fala yalumanna illa nafsuhu, kar ya zarge mu ya zargi kansa kawai. Kana tuna cikucikun da kake yi a wannan duniyar da ciwa-ciwa, kana tuna yaudarar da kake yi, kana tuna ha'intin da kake ginawa, na rantse da Allah za ka gamu da shi a cike ranar tashin alkiyama. Kuma kar ka zargi kowa, wallahi ka zargi kanka da kanka. Ya ku bayan Allah ƙarshen wannan yaƙi yana tuna mana dole ne mu nisanci zalunci, zaluntar ƴan uwa, mu nisanci dukkan wani abu na yaudara da ha'inci wanda ɗan adam zai je ya tarar. Za ga mutum ya shirya zalunci ko yaudara, ya ce ai mun zurma shi, kai ne ka zurmu a lokacin ba shi ba. Dan ka haɗa wata yaudara ka cuci mutum, ka ce wai ka gama da shi, a'a ka gama da kanka ne. Amma shi yanzu sakamako ma yake jira a gurin Allah wanda zai kwata masa a wurinka. Sai ga mutum wai yayi cuta amma wai yana murna, ya je yana dariya, ai mun gama da shi, a ka gama da kanka ne, wallahi ka cuci kanka ne, da kanka ka cuci kanka da kanka. Dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin hadisul qudusi, duk abin da ka gani a takaddar aikin ka gobe kiyama, to kar ka zargi kowa, ka zargi kanka da kanka. Wanda ya ga alheri kuma to ba wai ya yaba ma kansa ne ta kirari da alfahari ba, ka gode ma Allah, saboda babu dabara babu ƙarfi. Haka Allah ya ga dama ka zamanto nagartaccen mutum, to sai ka ta gode ma Allah, kuma ka ci gaba da aikata aiki nagartacce. Allah ya taimake mu. Gobe za mu tashi akan kadabi ali firauna, kuma dai an san dai ba a Badar bane wannan ko, yanzu sai dai mu koma ƙasar Misira. An bar Madina za a yi Misira, can za mu tattara mu koma mu ji yadda shi kuma firauna yake a can. Allah ka tsare mu da hali irin nasu, Allah ka shiryar da mu. Na'am, faddal. Na'am. Sai ka sanar wa ko?
Assalamu alaikum. kamar yadda rayuwa da Allah ya sha Allah mu dare duk wanda ya shirya ya yi